المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من سبع ولنا رانا تجمع من البركة يوم بيار قوت رمضان باهدر منزل صلى الله عليه وسلم شكرا جبودة يوهدو دعربين بيار وندات لشاء بيار قوت حكو هجرة ميلادية جبودة أشيرين لهدو ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma. Har yanzu muna nan cikin suratul zariyat. Jiya mun karanta ayoyi har zuwa kan aya ta 34. Yau za mu tashi daga kan aya ta 35. Amma saboda munasaba da ke tsakanin ayoyin, malam zai karanto daga kan aya ta 31 kan izuru. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala fama khatabukum ayyuhal مرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
وبيجي سبحانه وتعالى باي لوغون تتنا وجي لمدانا سكان النبي إبراهيم ده ملائكو ده كما تتنا وسكان ما تشي ده ملائكو annabi ibrahim yace da su qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qala yace fama khatabukum, menene labarin ku, ina za ku je, kuma me za ku je, ku bani labari. Ayyuhal mursalun, ya ku waɗannan manzanni, ya ku waɗannan mala'iku waɗanda Allah ya aiko su zuwa ga kaumin mujrimi. Qala sai suka ce da shi, suka bashi amsa, suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimi, lalle mu an aiko mu ne zuwa ga waɗansu mutane mabarata, waɗansu mutane tangararru, waɗanda suke wa Allah taurin kai, suka ƙaryata annabinsu, suka mishi taurin kai, suka ƙi su bi umarnin da Allah ya musu, kuma suka ƙi su bi umarnin da annabinsu ya musu. Linursila alaihim hijaratan, dan mu aiko musu mu zubo a kansu hijaratan, duwatsu min tili na yunƙu, amma wanda aka yi shi daga wuta. Bi ma'ana za mu musu ruwan duwatsu wanda kowane dutse daga ciki kuma an kera shi ne da yunƙu wanda aka yi shi daga wutar jahannama. Suka ce musawwamatan inda rabbika, musawwamatan abun alamtawa ne inda rabbika, daga wurin ubangijinka. Lil musrifina, ga mabarata. Malaman tafsiri suka tattauna menene ma'anar musawwamatan inda rabbi. Wasu malami suka ce ai kamar kowane ɗaya daga cikin waɗannan duwatsun ya faro nan gidan duniya ne don ya halakar da mabarnaci da izinin Ubangiji. da kuma ilimin Ubangiji subhanahu wataala wannan subhanahu wataala suka ce musawwamatan innan ai ana nufin alama kowanne ɗaya daga cikin duwatsun yana dauke da alama daga wurin Ubangijinka wani irin alama shine kowanne daga cikin mabarnaci a wannan garin an rubuta sunan shi a cikin dutsen da zai halakar da shi al-Imam Ibn Usaymin Allah ya mishi rahama a cikin tafsirin shi yace cikin waɗannan maganganu guda biyu yace na biyu adabu na biyu yafi ainihin kaiwa matuka cewa kowanne dutse an rubuta sunan wani dan wani za a halakar da shi wani dan wani za a halakar da shi Ubangiji ka kuma mai iko da aka koma innahu ala kulli shay'in qadir to shine ma'anar musawwa mata inda rabbika kowanne ɗaya daga cikin duwatsun nan da aka kira shi da wutar jahannama yana dauke da sunan wanda za a halakar lil musrifi sai aka ce fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin fa akhrajna in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai muka fitar da man kana fiha duk wanda ya kasance a cikin wannan garin muka tsiratar da shi min al mu'min daga cikin mu'mini inda mutum mai imani ne ya imani da wannan annabi annabi Nuh to shi wannan halakar ba za ta same shi ba to sai dai kuma annabi Nuh mutane kalilan ne suka imani da shi da ma ya tabbata a cikin hadisi annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya je Isra'il da Mi'raj yace ya ga annabawa kala kala wani annabi yace ya ga annabi Musa da ya ga tarin mabiyan annabi Musa ya ma dauka al'ummar shi saboda yawan su da wannan ne malamai suka ce in banda manzon Allah alayhi salatu wassalam babu wanda ya fi annabi Musa yawan mabiya da wannan hadisi annabi yace da naga tawagar annabi Musa sai naji farin ciki ga nan tawagar ta aka ce a wannan ba jama'an ka bane ba aka ce kalli wuri kaza yace da aka nuna min yawan jama'a ta ya wuce duk inda mutum yake tsammani to abun mamaki shine yace naga wani annabi mutane kalilan ne suka imani da shi naga wani annabi ma daga shi sai mutum daya yayi shekaru yana wa'azi mutum daya ne musulunta yana tafiya mutum ne yana bin shi a baya za su tafi aljanna a ce cikin dubban ɗarurrukan mutane ko miliyan tsawon mutane da aka tura shi zuwa gare su mutum daya ne kawai yayi imani to da wannan ne zaka gane cewa karka damu da yawan mabarnata kuma karka tsorata da karancin masu bin gaskiya ina fata an gane ita gaskiya ba da yawan mabiya ake gane ta ba duk yawan taro in dai ba akan gaskiya suke ba wannan taro sai ya ba sharar taro ce da bata da amfani a wurin Allah subhanahu wataala ashe sa a yau a duniya da musulmai da waɗanda ba musulmai ba sai wanda suka fi yawa waɗanda ba musulmai ba kar ma ku wani shakku ina fata an gane ko population na Kirista har yanzu sun fi musulmai yawa su kuma Kirista ɗan Buddha sun fi su yawa addinin Buddha shine addinin da ake a China Japan Korea su Thailand da sauransu waɗannan ƙasashen Asia hatta ma India akwai ɗan Buddha da yawa sannan ga addinin Hindu su ma suna da yawa ga Christianity ga Yahudawa ga ainihin Maguzawa kai ga wanda ba su ma yarda da kowane addini ba masu bautan turu to in ka tara waɗannan sun ninninka musulmai yawa to da wannan ake gane gaskiya ba da shi bane ba sannan kuma a cikin musulman da mutane kirki da iska wanda suka fi yawa da mutanen banza to bari a gyara Hausa da mutanen kwarai da mutanen banza suwa suka fi yawa a cikin musulmai mutanen banza sun fi yawa ko shakka babu an fahimci wannan abin da ke to daga nan zaka gane hikimar Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani mai girma yake amfani da qalilan qalilan ma yu'minun qalilan ma tashkurun qalilan ne suke imani qalilan ne suke gode min wa qalilan min ibadiy shakur ina fata an gane to shi yasa wata rana sayyidina Umar ya samu wani na addu'a a masallaci yana Allahumma ij'alni min alqalil Allahumma ij'alni min alqalil Allah ka sanya ni cikin yan kadan Allah ka sanya ni daga cikin yan kadan sayyidina Umar yace ka ga mara hankali yanzu kai kana addu'a Allah saka a cikin yan kadan to wannan ai ba addu'a bace ba inji sayyidina Umar kenan sai mutum ya ce ah ya khalifa
shin baka ganin fadin Allah subhanahu wataala qalilan ma yu'minun qalilan ne suke imani qalilan ma tashkurun dan kadan ne suke gode mini wa qalilun min ibadiy shakur ai wadannan su nake su asani a cikin su sai na wuri ce ka wannan addu'a tayi ni ma Allahumma ja'alni min al-qalil Allah ka sanya ni cikin yan kadan ko shi yasa anan Allah ce fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin sai muka tsamar muka tsiratar da muka fitar da duk wanda ya kasance a wannan garin ya imani da annabi Nuh alaihi salatu wassalam amma kash sai Allah ya ce fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimina fa ma wajadna ba mu samu ba a cikin wannan garin fa ma wajadna fiha ba mu samu ba a cikin wannan garin ghayra baitin in banda gida kwaye tak min almuslimin na musulmai duk gidajen garin kam gida ɗaya ne kawai na musulmai to gidan waye ne in aka tambaye ku Allah ya ce gida ɗaya tun aka samu na musulmai gidan waye gidan annabi ina fata an gane ke sa malamai suka ce ai akwai yiwuwar ma duk garin ba wanda ya musulunta daga shi ne sai ya aishi kawai da ina fata iya wanda suke cikin gidan shi su kadai suke yarda da shi to anan sai malamai suka ce akwai ni alamatul su'al da zai taso cikin nan Allah ya ce fa akhrajna fi fa akhrajna man kana fiha min almu'minin mun tsiratar da duk wanda yake mu'mini a wannan gari to sai ya ce fa ba wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin amma ba mu sani wani gida ba sai gida ɗaya rat na musulmai to me yasa a can Allah ya ce mu'mini anan ya ce musulmi bai ce ba ghayra baitin min almu'minin wannan tadabburin qur'ani ne Allah ya ce mun tsiratar da mumunai amma a garin gida ɗaya ne na musulmai bai ce ba gida ɗaya ne na mumunai saboda me saboda ka'ida a aqida ta ahlus sunna ba kowane musulmi bane mumini kun fahimci abin da kyau amma duk mumini ko musulmi ne ba ka zama mumini sai ka zama musulmi amma kana kai zama musulmi kuma kai ba mumini bane ba me bambancin su musulmi shine wanda ya imani da Allah da manzo da kalmar shahada yana sallah amma sallan ba ta hana shi shan giya ba wannan musulmi ne ba mumini ba sallan ba ta hana shi zina ba ba ta hana shi zalunci ba ba ta hana shi kisan kai ba kun san da cewa bella turji musulmi ne kun san bella turji ko bella turji musulmi ne kwanaki da aka je za a yi meeting da shi karkashin umarnin NSA ne ba shugaban kasa shawara kan harkar tsaro kenan da a kokarin su na kawo zaman lafiya a arewa suka ce ƴan ta'addan nan a je a zauna da su a sulhu ma yafi sauki an kasa yaƙar su kuma an kiyaye sulhu da su to me amfani abu kuma sun ci gaba da kashe mutane sun ci gaba da kidnapping suna karban kuɗin fansa tunda ƴan sanda da sojoji abun ya nemi gagare su ba wai ya gagare su bane yana neman ya gagare su hanyar lafiya a bita da shekara ƴan ta'adda ku zo a yi sulhu me kuke bukata ina fata kun gane domin yana daga cikin hanyar kawo zaman lafiya a yi sulhu da ƴan ta'adda duk duniya an yadda da wannan abu hatta Amerika da kawayenta shekara 20 suna fada da Taliban karshe sulhu aka yi a Afghanistan ko ba haka ba a zauna kowa ya compromise kai ka hakura da kaza ni ma na hakura da kaza to ku dan ba mu biliyan 10 a za mu ba ku biliyan 5 ai sulhu ɗan ta'adda a basu wannan yafi a ta kashe mutane kuma ƴan siyasa suna sace kuɗi wallahi gwanda a basu in za su hakura ko ba haka ba a bar mutane su yi noma dalibai su je makaranta sati ɗaya da ya wuce a Kaduna an je gari guda ku riga an sace ƴan mata da yara a makaranta 287 yanzu dan Allah wannan ba gwanda ai sulhu da su ba gwanda sulhu ba a iya noma a wasu garuruka kasuwanni ba a zuwa kasuwannin ƙauye wasu garuruka an watsi ya zama kufai to lokacin da aka je za a zauna da bella turji shi ne dalilin kawo wannan magana to mu muna ba da shawara gwamnatin tarayya dan Allah ku yi sulhu da waɗannan mutanen yan bindiga mu dai muna goyon bayan a yi sulhu da su yin sulhun ya fi zaman lafiya kuma yin sulhun ba gazawa bane ba idan America da karfinta da kawayenta duka da NATO sun yi sulhu da Taliban sun fice daga Taliban daga Afghanistan dan a zauna lafiya kuma ba abun kunya bane da kun yi sulhu Allah ji kan Malam Umar Musa yar adwa rahmatullahi alayhi yar adwa lokacin da yazo yankin South South Niger Delta yan ta'adda na'am bismillah na'am ta zo ko tana zuwa suna zuwa na'am akwai wanda za ta musulunta okay da ita da mijinta ne amma mijin yana hanyar zuwa ki sa abun a bakin ki na'am zaki musulunta da radin kanki ne ko wani ne ya saki kin san kin yi Hausa ko zaki musulunta da ganin daman ki ko wani ne forcing din ki yace dole kike musulunta on your own zaki musulunta okay so alhamdulillah kullum mukan fada dalilin da yasa in mutun zai musulunta ake mishi wannan tambaya saboda muna cikin wata kasa ce wanda sharri baya wa yan kanu da wasu daga cikin munafikan jami'an tsaro kadan sai su an yi forcing wani ya musulunta da amma zata musulunta ne on her own bisa ganin damanta da kuma rahaman Allah subhanahu wa ta'ala da falalan shi menene zan baki kalman shahada zan faɗi wasu kalmomi sai ki maimaita ki ce ashhadu ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan abin da kika faɗa da Hausa kin ce ashhadu na shaida ma'ana na bada gaskiya cewar Allah ilaha illallah ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai ba hada shi da kowa a wurin bauta annabi Isa ba dan Allah bane ba bawan Allah ne nana Maryam ita ma bayawar Allah ce haka nan annabi Muhammad shi ma bawan Allah ne Allah ba shi da da ba shi da iyaye subhanahu wa ta'ala sannan kika ce kuma kin sheda annabi Muhammadu shi ma bawan Allah ne ko manzon Allah ne da wannan kalman da kika faɗa a yanzu kin zama musulma ina fata kin gane baki da bambanci da sauran matan musulmai gaba ɗaya na duniya a yanzu nan insha Allah me sunanki ya sunanki blessing shine baraka kenan da larabci ko sa akwai baraka cikin Hausawa ko to kina so a canja miki suna wani suna yake so Aisha insha Allah Aisha Buhari sai ki aiko da wani abu idan kina jin yawa to muna addu'a Allah ya ta'ala ya tabbatar da ki a cikin wannan addini na musulunci a sannan kuma ki kokari in aka musulunta a nemi ilimi a ki shiga islamiya ba a ainihin kowane irin abu a rayuwa ba ka yin shi sai da ilimi ko menene ko addini ne ko ba addini ba kana bukatar ilimi to in kin musulunta ga nan ɗan hizba za su yi duk abin da ya kamata kuma a angon ku insha Allah za a nima miki islamiya Allah tabbata da ita da mu duka a cikin addinin musulunci na to a karkashin wannan muna magana akan abin da shafi musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda yake mumini haka ne ko to ci gaba akan wannan maganan abin da sabbin hukawa labarin yanta adda wani ne muke magana da su a wani taro da muka yi wani security meeting suka ce lokacin da suka shiga cikin jeji za su yi meeting da Sibilla Turji a lokacin da suka iso camp din Sibilla Turji sun samu yana a rawar sallar asar kun fahimci wannan abin da kyau suka ce dukkan su a lokacin sun yi azan sallar asar har turjina tambaye waye zai ba mu sallah kaga da wani su ga wani sai a jura shi to a takaicen takaitawa shine musulmi shine wanda yake yana sallah yana azumi amma wannan abin bai hana shi wani ta'addanci ba bai hana shi sabon Allah manyan sabon Allah ba yana fata kun gane to amma shi ko mumini wanda yake yana sallah yana azumi yana kuma kokarin kiyaye dukkanin abin da Allah yake so da abin da Allah baya so kun fahimci wannan abin da kyau to anan da aka ce fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin Allah yace sai muka fitar da duk wanda yake imani a wannan garin sai muka tsiratar da shi muka fitar da shi amma ba mu samu wani gida ba sai gidan musulmai malamai suka ce gidan annabi Lut me yasa Allah ya kira shi da gidan musulmai bai kira shi da gidan mamune ba shine abin tambayan ai ina fata an gane yana cikin tadabburin da zaka yi tunda an ce mu'mini shine kaza musulmi shine kaza to ai gidan annabin nan ya kamata a ce gidan mu'mine ne to sai malamai suka ce ai akwai matarsa wacce take bata yi imani ba to amma kuma bata fito ba ta ce ita kafara bace bata fito ta ce wai annabin ƙarya bane ba a'a tana tare da su ita ma musulma ce shi yasa Allah ai bai tashi bada labari ce ce daraballahu masalan lilladhina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu lutin kanat tahta 'abdayn min ibadina salihain fa khanatahuma Allah ya buga misalin mata annabi Nuhu da mata annabi Lut sai ce kanata sun kasance tahta 'abdayn salihain a ƙarƙashin bayin Allah guda biyu na daga mijin nata ne yazo shi ma zai musulunta sai sai ka kai mallan na ganka da irin zane na kuma na ganka man da zanen fulani an samu matsala ah matar ka tazo ta musulunta matar ka ce ko abu na biyu na mace tambaya kai ma zan ma tambaya zaka musulunta ne da ra'ayinka ko kuma wani ne yasa ka musulunta alhamdulillah yace dan Allah zai musulunta ba wani ne yasa shi akan dole ba to zan faɗi waɗansu kalmomi a yanzu da larabci sai ka maimaita kuma zan fassara maka ashhadu asaurara an su wani abu da ku sani ba shi ne ku saurara ku ji ako waɗansu daga cikin kiristocin mu a arewacin Najeriya za su iya karanta fatiha fiye da wani musulmi zan gaya muku misali guda ɗaya senator Jina Malai senator ne daga Kogi State he is well known a Nigeria babban dan siyasa ne yayi senator ba dai ba biyu ba to senator Jina Malai ya karanta fatiha ras da ayatul kursi a taro amma wani musulmi ya kasa karantawa kuma shugaba ne kun gano da abin da ke to shi yasa ba abin mamaki bane ba dan ya kawo kalmar shahadar gaba daya yawanci kiristocin mu na arewa akwai faso da na sani a Gombe zaka je na jin ayoyi to amma wannan bai sa kuma ayoyin sun amfane shi ba to abin da zan faɗa sai ka maimaita kar ka yi riga malam masallaci ka ce ashhadu ka kawo shi kusa da bakin ka Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da wannan kalmomi da ka furta insha Allah ka zama musulmi daidai da kai kana kusan daidai da duk wani musulmi da ke nan gurin insha Allah abin da kace shine kace na shaida ma'ana na bada gaskiya Allah ilaha illallah ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma kace wa ashhadu na shaida na bada gaskiya anna muhammadan cha lalle annabi muhammad abduhu bawan allah ne wa rasuluhu kuma manzon allah ne sadaka annabi muhammad ba dan allah bane ba annabi isa ba dan allah bane ba dukkan su bayin allah ne amma suna da falala saboda su manzannin allah ne ina fata ka gane me sunanka Isaac zaka canza sunan zaka sa wani suna sabo na musulunci na'am yace zai sa muhammad kaga matar shi Aisha miji muhammad amma shike haka ne ko to muna addu'a Allah ta'ala ya sanya maka albarka Allah ta'ala ya tabbatar da kai da mu duka akan addinin musulunci a sannan shawaran da zan baka kai kokarin koyon yanda ake ibada na tabbatar yan hizba ga su komandan suna nan suna da tsari dama na waɗanda yake new convert waɗanda suka sababbin shiga musulunci karka zaura kawo ka musulunta kuma ainihin baka koyi addini din ba ina fata ka gane za a tattauna da kai daga baya insha Allah malar sadiq ya ce maka musu da naira 50 to komanda ya bada 5000 to Allah ta'ala ya kara albarka Allah ta'ala ya tabbatar da digalibin su a cikin addinin musulunci lalle juma'a na mu tayi albarka yin su Allah ta'ala ya kara mana albarka gaba daya Allah ta'ala yace kuma wajanna fiha ghayra baitin min almuslimin wa tarakna fiha ayatan wa tarakna sai muka bar fiha a cikin wannan garin ayatan wata aya lil ladina yakhafuna al'azaba al'alim ga wadanda suke tsoron azaba mai radadi ranar gobe kiyama anan malami suka ce da Allah yake wantarakna fiha ayatan sai muka bar fiha a cikin wannan garin na annabi Nuh garin da muka ainihin halakar da waɗannan mutanen sai muka bar ayatan wata aya wata alama lil ladina yakhafuna al'azaba ga waɗanda suke tsoron azaba al'alim mai radadi ranar gobe kiyama malami suka tattauna menene ma'anar mun bar aya ga masu tsoron azaban Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce shin wannan alhissi ne ko al-ma'anawi in an ce alhissi wata aya ce da zaka gani da idonka ko kuma wata aya ce kawai da za a baka labari aka ce duka biyu na farko ka karanta a cikin alqur'ani ka ji a cikin hadisi da littafin tarihi an yi wani annabi sunan shi annabi Nuh ga kuma irin aiki na alfasha da mutanen shi suke aikatawa bayan dukkanin gargadi ya zo musu sun yi su imani sakamakon wannan Allah ya halakar da su kaga wannan aya ce akwai abin daukar izina a ce to fa duk mai irin wannan aiki shi ma irin wannan azabin za ta iya samu shi to anan bari in gaya muku wani abu wanda za ku samu wannan al'umma ta annabi Muhammad alaihi salatu wassalam mu gode wa Allah mutanen annabi Lut da Allah ya halakar da su ya daga gari gaba ɗaya kifar da garin bayan an kifar da garin kuma aka yi ruwan duwa su na wuta kadai fa saboda suna da wani shine babban laifin su a wurin Allah subhanahu wataala amma su da suke wannan aikin ba su yadda cewa halin suke aikatawa sun yi ta sabon Allah suke kun fahimci wannan abin da kyau to a yau a wannan duniyar da muke rayuwa akwai waɗanda suke wannan aikin kuma ana ma legalizing din shi ai doka a ce same sex marriage an yi dani shi a wata ƙasa ban gane ko kun gane ba akwai ayyukan sako a yau a duniya da ake wanda an ma halatta su an halatta su idan ba ka nuna ba ka yadda da abun ba za a iya kama ka ta ce ta nuna kiyama ga jinsin waɗansu mutane musamman ƙasashen turai yanzu abin da ake ta fama da su ke France kwanan nan su ma sun indo su America Canada Denmark wace ce da wace ce Queen Elizabeth kafin ta mutu ana cikin wannan zafin abu ta ce ita iya sanin ta aure tsakanin mace ne da namiji kuma ita kirista ce ba ta yarda da wannan iskancin ba kara kawo musu ingila ina fata an gane haka munan a Najeriya lokacin shugaba Jonathan aka fito jirazin Najeriya aka takura dole sai mun amince wasu kasashen Afirka akan dole sai an yarda mace ta aure mace namiji aure namiji amma dashi is allowed Jonathan yace bai yarda ba kuma a lokacin shugaban Senate Kristen David Mark shi ma yake bai yarda ba ina fata an gane har ma shi David Mark a Senate yake cewa koda bamu da addini ya saba da al'adarmu ba shi kenan ba yace ku can farare ku je mu nan ba kake ba za mu yi ba yace ai ganin dama ne yace to mu ba mu yarda ba shugaban kasar Uganda Museveni in kun san shi da ma yana da kwamba haka yi to sai yace idan har an yarda namiji a aure namiji to shi yana sai aure Obama ba shi kenan ba yace shi shugaban Amerika zai aure Barack Obama idan ya amince to shi ma aljanna za a amince maganin da iska ya dan guguwa ko ba haka ba to abin da nake so na ce idan an halakar da mutane annabi lo saboda suna liwadi to a yau a duniya alwadin da ake yafi irin nasu har ma daurewa abun baya ake a halarta abu a ce is legal a kasa ai duk abu in ka mishi kallon banza ma in ya kai ka kara sai a kama to a takaicen takaitawa ce duk wani sabon Allah da ake ada a yanzu ana yin wanda yake wancan duk abin da wata al'umma ta aka halakar da ita ko an kare ta annabi Nuhu an yi rodo fana an kifar da duniya ko an halakar da wani an duk abin da aka yi ada a yanzu an ninka wannan lesbianism wanda ake a yau a tarihin duniya ba ta bayyana shi ba ina fata an gane aikin sabon Allah kisan kai da ake a duniya a yanzu ko a da ba irin shi duk wani aikin sabo da ka sani giya ya zama babban business a duniya ka dauki Najeriya biriwuri tana cikin stock waɗanda suke da karfi a Najeriya to kuma waɗanda suke da shares a waɗannan gidajen giya har da manyan musulmai manyan musulmai suna da shares a ainihin Najeriya biriwuri kaga wani irin hali muke ci wato lalace wanda ake a yau ya wuce duk inda ake tsammani shine wata rakka fiha ayatan lillazina yakhafuna al'azaba dalil abu nabiyu har yau wurin da aka halakar da mutane annabi lu an san wurin yana nan cikin kasar Jordan ina fata an gane kuma akan je ziyara wurin wani ce ni dai bazan je ba kawai ka tafi yawo dan kaga inda aka halakar da mutane annabi lu Allah ya kiyaye alayhi halin waɗannan sune karshen kissan abin da ya faru tsakanin mala'iku da annabi Ibrahim da matarsa bayan sun bar gidan annabi Ibrahim suka kama hanya zuwa garin mutane annabi Lu a lokacin da za su tafi annabi Ibrahim sai ya ce da su ya za ku halakar da su bayan kuma inna fi haluta akwai annabi Lu da mutanen shi a can suka ce nahnu a'lamu biman fiha mu muka sani su wa suke cikin wannan garin lanajjiyannahu wa ahlahu ajma'in da shi da kiyalansa duk za mu tsallakar da su za mu tsiratar da su illa maratuhu kana tudar gabiye sai ba matarsa kadai ita kan tana cikin wanda za a halakar da su Allah ya kiyaye sai Allah ya ce
wa fi musa in arsalnahu ila fir'auna bisultanin وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم
وبنجد سبحانه وتعالى يتوى في موسى دنجل للابار النبي موسى أتكين قصة لتاريخ النبي موسى akwai ababan mamaki akwai ayoyi daga cikin manyan manyan ayoyin Ubangiji subhanahu wataala ya wafi Musa din da shine fasara shi ina fata an gane suka ce ai wafi akhbari Musa ko wafi kisatu Musa ayatun min ayatin lahi a cikin tarihi da kisan annabi Musa akwai ayoyi akwai ababan mamaki daga cikin manyan manyan ababan mamaki na Ubangiji in arsalnahu ila fir'auna in labunta musu lokacin da muka aika annabi Musa zuwa wurin fir'auna dukur in arsalnahu kalabunta musu lokacin da muka aika annabi Musa zuwa ga fir'auna bi sultani da hujjoji mubin mabayyana to da aka ce wa fi Musa a cikin kissan annabi Musa akwai ababan mamaki akwai ayoyi na daukan izina Annabi Musa alayhi salatu wassalam shine annabin da aka fi ambata sa a cikin Qur'ani. Allah ya dinga kiran Musa, Musa, Musa tun daga suratul Baqara. Tun daga suratul Ju aka fara kiran shi. Har Qur'ani ku sakare. Har zuwa kan Sufi Ibrahim wa Musa. Cikin sabbi. Tun daga izun farko har izun karshe ana kiran annabi Musa. Shi kadai aka yi wannan ambata a cikin Qur'ani ne girma. An ambace shi sama da 30. Allah ya kama sunan annabi Musa sama da 130. Ina fata an gane. To menene abun mamaki dangane da annabi Musa? Shi abun mamakin ya faru ne turan da aka aibe shi. In summarize misali, annabi Musa kafin an aibe shi, wanda ke mulkin Misra shine Fir'auna. Kalmar Fir'auna suna ne na duk wanda yake sarkin Misra. Ba wani mutum ɗaya bane Fir'auna, suna ne na mukami. Kamar kace Shehun Barno kaga ba mutum ɗaya bane ba duk sarkin Barno sunan Shehun Barno haka ne ko ba haka ba yanzu kuma a ce maka sarkin Sokoto a ce sultan duk da ba ma san wannan sunan sarkin Sokoton nan sarkin musulmai mun san wannan sunan ina fata an gane in ka dauki duk wanda ya zama shugaba sai a ce sultan a Sokoto ko wato suna ne na mukani kun fahimci abin da kyau to Fir'auna sai aka bashi labari kamar da wasu malaman tarihi suka faɗa cewar wannan mulkin naka fa zai fushi za a yi wani yaro daga cikin banu Isra'ila zai kawo ƙarshen mulkin ka to Fir'auna da ji labari sai ya saka sojoji da NCIB da ƴan sa ido da kowa duk inda aka ji ana kiɗa namiji a kama shi a yanka duk wata mace mai ciki a Misra ana sa mata ido ne shi za ta yi an san gidan an san ina ta je an san duk inda take ana sa mata ido tana aihuwa namiji ne eh sai a dauke shi sai a yanka shi abinda Fir'auna bin da yake nan saboda me wai saboda kar mulkin shi wuce an ce masa za a haifi wani yaro zai ainihin kawar da mulkin shi wasu malamai suka ce a'a abun yana da alaka ne da tattalin arziki su Yahudawa sun shigo Misra suna da yawa kusan sun iya zuwa su mamaye wuri kamar wasu kabilu a Najeriya in suka shigo ku sai su mamaye wuri kamar yadda suke wa Falastinawa a yanzu kowa ya san abin da ke faruwa a Gaza Allah ya kiyaye to sai Fir'auna ya ji tsoron waɗannan aka bar su ba nan gaba za su yi ƙarfi a Misra za su kwace mulki ya maida su bayi duk wani aikin gine-gine da aikin gona da wane ne su ake sawa to sai hana su aibon da ya manza da an aiki da namiji sai aka shi an ce ya kashe yara sama da miliyan 1 jarirai fa da an aiki jariri sai a aika shi saboda an ce za a aiki wani yaro a cikin su kuma zai kawo ƙarshen mulkin ka shikenan ana cikin wannan yanayi mahaifiyar annabi Musa ta dauki ciki da mahaifin annabi Musa ana ta bibiyar da ana ta sa mata ido a lokacin da ta haihu Allah cikin ikon shi sai Allah mata ilhama an gane ko dan ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardihi
wa auhayna فألقيه في تحزني إنا ردوا إليك وجاعلوه من المرسلين.
الله يا يوحى يزوى كما هيفر النبي موسى في سورة القصص لوكتين تعيبوا malaika Allah ya turo mata a magana aka mata taji Allah ne kinsa mata a cikin tunani cewar dai wannan yaron da dauke shi kai wurgi da shi a cikin teku yanzu dan Allah wata mace ce za ta iya wannan abu ki haifi jariri ki dauka ki wurga a cikin kogi wannan sai imani to da Allah ne yake ce yace fa alihi fil yanni ki wurgi da shi a cikin teku wala takhafi wala tahzani kada ki ji tsoro kar ki bakin ciki inna raduhu ilayki Allah ya ce mu dinnan su Allah za mu dawo da shi wurin ki waja'iluhu min al-mursalin ba ma wannan ba za mu sanya shi daga cikin manzanni saboda karfin imaninta haka ta dauki yaro kai wurgi da shi a cikin teku to wasu daga cikin kisoshi na Isra'iliya an ce ta samu kaman akwati ta sa shi a ciki sai ta sa a cikin kogi sai ruwa ya fita shi to sai ta je wani kafinta ta ce mata dan karamin akwati me zaki zan sa yaron da na haifa ne sai ruga abuje gidan Fir'auna zai bada labari saboda munafinci kun gane abin da ya faru ita ta zo ne ya taimaka mata ya mata akwati za ta sa yaro ta ainihin sa shi a kogi ruwa ya fita shi yace namiji ne eh sai ta fi gidan Fir'auna zai bada labari suka ce yana zuwa gidan sai Allah ya kulle baki shi sai ya zama kurma muga ta munafinci kawai ya zama bebe ya dinga hayaniya ba san me yake cewa ba masu gadi suka ce a kamo shi wannan ya rena wa sarki hankali aka zane shi aka sake shi suka ce da ya koma ya je mata wannan abun a kyauta fi sabilillahi amma akwai lada kuwa to a takaice kuma menene ya faru ta dauka ta je ta sa shi a kogi ruwa ya tafi shi ta dawo gida ta zauna ta yi takuri an ga ikon Allah yau fa aka haifi jaririn fa ta kai shi kogi ta sa ruwa ya tafi shi me zai faru
ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين
أنا cikin wannan halin ruwa na kogi ya tafi da jariri can sai ma'aikata suka tsinci wannan jariri kuma ma'aikata ne na gidan Fir'auna imma ma'aikata ne na jiragen ruwa imma ma'aikata ne masu kamun kifi a takaice ne mutanen Fir'auna sun tsinci jariri a cikin akwati kuma a cikin kogi sai suka taho da shi gidan Fir'auna to kun ga saboda iko irin na Allah da izza da guwaya ba kana kashe jarirai ba to ga wani jaririn da an kawo shi gidanka kuma a gidanka zai girma ina fata an gane dan Allah ne na cewa Fir'auna bai isa ba Allah ce li yakuna lahu aduwan wa hazana dan a ƙarshen al'amari jaririn da suka tsinto zai girma a gidan kuma ya zama musu ƙarfin kafa ana kawo shi gidan wa qala timratu fir'auna
wa qala timratu fir'auna qurratu aini wa lak
qurratu aini li wa lak
wa qala timratu fir'auna qurratu aini li wa lak لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون
ana kawo shi gidan aka kawo Fir'auna ga wani jariri fa wanda bamu san wa haife shi ba kawa an dai tsince shi a cikin kogi ainihin akwati yana tafiya da shi sai shi a kashe shi in ji Fir'auna sai matar Fir'auna Hasiya ta ce la taqtulu ta ce qurratu aini li walad wannan ai mu rike shi ya zama dan mu ni da kai abun farin ciki ne dama ni ban taba aihuwa ba shi kuma yana bala'in sanda mijin hajiya ne farawar shi to shine sai ta ce da shi wannan yaron kan ba za ka kashe shi ba za mu rike shi a matsayin da ya girma a halin mu kuma zai zama abun farin ciki a gare mu kace a sa'an fa'ala watakila zai mana amfani nan gaba awla takhithu waladan Allah ce wahum la shuru ba san me suka dauko ba ashe ya dauko ruwan da haka shi to me zai faru a wannan gabar sai Allah ya kawo wani abun mamaki to ita bace ta faihuwa ba balle ta shayar da shi ta kace to a nemo wace mata ce a garin nan mai shayarwa tunda an saba da mace ta haihu aka shi yaro a nemo irin wannan mata su shayar da wannan yaro aka zaga duk garin duk matar da aka kawo Annabi Musa ba zai karbi nonon ta ba duk matar da aka kawo ba zai karbi nonon ta ba to a cikin gidan Fir'auna cikin ma'aikata akwai wata ita kuma yar uwa ce ga mahaifiyar Annabi Musa tace fa na san wata mata da ta aihu a unguwa kaza bari a je a kira ta in an yi sa'a kila karbi nonon ta ashe uwarsa za a kawo shine Allah ce wa haramna alaihi maradi'a muka haramta mishi nonon duk wata mace an bance wannan abin da kyau karshe sai aka kawo mahaifiyar Annabi Musa aka kira ta to ke barwa Allah ya wani muka santa tace Allah sarki abin tausayi yanzu muna so zaki shayar da shi za a gwada in ya karbi nonon ki duk wata za mu biya ki dubu kaza ka gariba duke ta shayar da ɗanta kuma a biya ta kaga da ya dawo harin ta ko bai dawo ba dama Allah ce inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin za mu dawo da shi wurin ki kuma zai girma zama annabi yanzu ami na farko ana danga mata yaro tana karba ana bashi nono kawai sai fara sha akai cinki za mu baki 50 tace yayi kada ku kara sai da aka daddale aka biya ta kuma ta dinga shayar da yaro tana shayar da danta ta tamban zaki rauna kuma yana biyan ta shi bai san mahaifiyarsa ba ce ba to daga wannan lokacin a takeice Annabi Musa mahaifiyar ya zama a gidan Fir'auna da ke shayar da shi ya girma har ya zama saurayi to tunda ya zama saurayi daga nan za a fara samun takun saka tsakanin shi da Fir'auna an fance wannan abin da kyau dan su annabawa idan suka taso tun daga yarintan su har su gama kuruciya na yarinta ba su aikin asha in dai annabi ne ko kiriniyan yarinta yake ba zai taba yin abin da za a ce Allah wadaranka ba za ka gashi yaro amma yana abu kuma irin na manya to tun yana yaro Fir'auna na sa masa ido har ya zama saurayi shi dai bai da Fir'auna Allah bane ba ko Fir'auna ya sani bautan da ake wa Fir'auna shi baya ne an fahimci na abin da kyau tun daga nan Fir'auna ya fara cewa wannan yaro an yaba shi bane kuwa duk gari an ce ni ne Allah amma shi baya bauta min to amma ya rasa yanda zai yi matarsa na son Annabi Musa so na da ina fata an gane ko sai an ce so akwai kana son mahaifiyarka kana son yarka kana son kanwarka kana son yarka kuma kana son matarka son iri ɗaya ne kowanne da mahallin shi ko ba haka ba to matar Fir'auna tana son Annabi Musa so irin na ɗa da uwa dan ta ce kana kashe shi za mu rike shi a matsayin ɗa Allah ne ya amfani da ita dan ya zama sanadiyar ita ma shiganta aljanna dan ta yi imani da Annabi Musa ta mutu kuma ta shiga aljanna wasu malami suka ce ma suna cikin matan da Annabi zai aurara nan gobe kiyama a gidan aljanna da Hasiya matan Fir'auna da Nana Maryam kaga Nana Maryam har ta rasu bata yi aure ba dan Allah ran tashin kiyama waye kamata ya aure ta ina fata an gane yanda Qur'ani ya yi sura guda suratul Maryam ga danta ya zama abun mamaki a duniya an haife shi babu ba ba wanda ya dace aure ta in ba manzon Allah ba haka Hasiya matan Fir'auna ta yi imani da Annabi Musa ta ba shi kariya Fir'auna ya azabtar da ita har ta koma ga Allah akan wannan za a karrama ta da auren manzon Allah ke sa Annabi ya ce mata biyar babu mata irinsu a duniya sun fi kowane mata falala ya ce Hasiya matan Fir'auna da Maryam mahaifiyar Annabi Isa da Khadija matar Annabi ta farko kenan uwar nana Fatima sai yace dawa da nana Aisha sai waye sai nana Fatima an gano wannan abin da kyau Annabi yace waɗannan mata biyar ba ta mata irin su ba kasa ba ta tafi daukan mata irin waɗannan guda biyar ba nana Hasiya nana Maryam nana Khadija nana Aisha nana Fatima wacce ce tafi gaba daya a cikin waɗannan na'am akwai hadisi cikin sahihu Muslim Annabi da kanshi ya bada labari cewa Fatima ita ce shugaban matan aljanna gaba daya za a baka shugaban aljanna in baka ci sauran matan ba ba zai yi ba kamar yadda Annabi shine shugaban kowa a gidan aljanna ai dan ya fi kowa daraja ne dan aljanna ba a murdiyan zabe ina fata kun gane free and fair election ake aljanna babu magu-magu to nana Fatima ita ce shugaban matan aljanna gaba daya Allah ta'ala ya samu dace to a karkashin wannan za mu tsaya a nan gaban Annabi Musa ya girma ya zama saurayi ina fata an gane an fara samun takun saga tsakanin shi da Fir'auna to gobe za mu tashi mu ji me ya faru da har inda zai dawo kuma ya zama Annabi da Allah yake faɗa a nan mun aika shi zuwa ga ainihin Fir'auna ina fata an gane za mu tashi akan in Allah ya kai mu gobe insha Allah abin da muka karanta Annabi dai Allah shi ba mu lada inda muka kuskure kuma Allah mana afuwa ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala na'am
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.